من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا أقول الله سبحانه وتعالى bisa ni'imarsa ko ni'imominsa rayuwar mu sake kawo zuwa ga wannan safiya ta Laraba, wanda yau 26 ne ga watan Rajab, wata na 7 a cikin watanni na Musulunci, shekarar Hijira 1445, wanda yau daidai da 7 ga watan 1 shekara ta 2024 miladiya. Ci gaba da karatunmu na littafin Fus Aqidataka min al-Kitabi wa Sunna, wallafa al-Sheikh Muhammad bin Jamilu Zainu rahimahullah. Satin da ya gabata mun tsaya ƙarshen tambaya mai lamba ta 58, tambaya game da cewa hal fil Islam bi sunnatun hasana, shin a cikin musulunci akwai sunna kyakkyawa? Mun ji amsa a kayan haka cewa akwai sunna mai kyau a musulunci, saboda hadisin da ya inganta cikin Bukhari, wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya sunnanta wata sunna mai kyau a cikin musulunci yana da ladanta, da ladan duk wanda ya aiki da ita a bayansa, ba tare da an tauye ladansa wani abu daga ladantakinsu ba. Wannan tambaya ta biyo bayan tambaya game da abin da ya shafi bid'a a cikin addini. To, kafin mu je ga tambaya ta 59, wanda ita ne kusan ta ƙarshe a littafin gaba ɗaya, akwai wancan sati in ba manta ba mun karanto misalan bid'a a wannan littafi na Iyyaku Muhdasatil Umuri Risalatun ila Kulli Muslimin, wallafa Rabi Abdurrahman Habib Ahmad Jibril. To, akwai cikato da ya rage wanda za mu ƙarasa, sai mu ci gaba da muƙarasa abin da ya saura na Fus Aqidataka insha Allah. Ya ce minal bida'i wal muhdathat, yana daga cikin bid'o'i da kuma abubuwan da aka ƙirƙira aka fare su a cikin addini na musulunci, al istima'u ila ahli al mayyiti wa san'atu ta'ami ba'da dafni, taruwa a gidan iyalan mamaci da aka yi mutuwa, har ma su rika dafa abinci bayan an yi gusu, suna ciyar da waɗanda suka taru a bayan an yi janaza an dawo daga rakiya. To, ya lissafa wannan shin misalai na bid'a, wanda ko shakka babu wannan abu ya zama ruwan dare, birni da ƙauye ko ina aka yi mutuwa mafiya yawa za ka samu ana wannan taro, har ma da wanda suke kiran kansu ahli sunna, ko ba sa yi a yi dandazo, kawo rumfa, kawo shimfiɗa kala-kala, kafe a shiga gida da manya-manyan tukwane da itace da kayan abinci a yi ta girki ana kawowa, ya ce to wannan bid'a ne. Allah ya tsare mu. Ya ce wa kadirawa Ahmad wa ibn Majah bi isnadin jayyidin an Jarir bin Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu. Ya ce Imamu Ahmad da Ibn Majah sun rawaito da isnadi mai kyau daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Jarir bin Abdullah al-Bajali, Allah ya kara masa yarda. Kana ya ce kunna na'uddul istima'a ila ahli al-mayyiti wa sad'ata ta'ami ba'da dafni min an-niyahati, rahu Ahmad. Ya ce mun kasance mu sahabbai muna lissafa taruwar mutane dandazon jama'a zuwa ga iyalan mamaci a kofar gidansa a taro, har ma ana abinci ana fitowa da shi a bayan an binne mutum, ya ce muna irga wannan muna lissafa shi daga shi anniyaha, kururuwar mutuwa, kururu ta mutuwa da manzo Allah ya hana, ai ta ɗaga murya ana sowa, to wannan kirkin ma da taruwan ya shiga, kuma la'anar Allah ne akan masu yin haka. Manzo Allah ya ce la'ana Allahu an-na'ihata wal mustami'a, Allah ya la'anci mata masu kudurwar mutuwa da masu sauraro. To taron da ake kofar gidaje bayan mutuwa wannan ma bid'a ne, bi halatta ba shari'a, ya kamata mu kiyaye. Allah ya ji kan Malam Muhammad Kabir Ahmad, shi bai bari an yi wannan taron ba ko, dan ya bar wasiya. To da dama ana samu wanda suke wannan wasiya, mu ma mu yi kokari ne. Yana da kyau mu kula da wasiya, duk abin da kace kaga bai dace ba kace to ko na mutu kar amma, da kururuwar mutuwa da dandazo na mutuwa duk wannan a hada, wallahi bai halatta ba. Musamman a wannan hali da ake ciki, babu gayyar ma ka kare da naka iyala, balle mutane ɗari ɗari da wani abu a tare maka, kuma jira ake ka dafa ka kawo. Wannan ya saba wa kantar wa sunna kwata kwata, kuma hakan ya jefa mutane cikin bala'i. Wai da kara da kunya mutum ba zai fito ya gaya jama'a cewa jama'a mun gode, Allah ya saka da alkhairi, wannan zama ba shi da asali, kowa ya koma gurin aikinsa. Shikenan, wanda ya taurin kai ya zauna fa shi ya jiyo. To amma a ce wai an yi wa mutum mutuwa kuma ku jira shi zai ɗauki nauyin ruwan sha, har kunu ake dama da la'asar ku, wani gidan har kayan marmari yake kawowa, to ta ina za a tafi? Ba na mantawa shekarun baya tun 90s aka yi wata rasuwa a garin nan a wani gida, gidan mawadaci ne, ka san an fi hidima da ɗawainiya, aka ci aka sha, kullum ana ci a sha. Dan da aka zo addu'ar tashi, buɗan bakin wani ya ce Allah ya sa gobe ma ya mutu, wani ma ya mutu, gobe ma wani ya mutu a gidan. Maganar kuma ta fito a gidan, saboda ya ga daga yau an naɗe tabarma an ɗauke rumfa ba maganar kayan ciye-ciye. To kaga me ya zafi haka? Haka mu ji tsoron Allah, mu daina ɗora ma kanmu abin da Allah bai ɗora mana ba, har ka ci bashi wai saboda hidimar mutuwa, da wanne za ka yi? Amma da shi ka yi jinya asibiti, ga damuwa da kake ciki, kuma zo a ce an taruwa kai za ka ba da abinci, wannan kuskure ne. Mata a cikin gida har kokuwa za ka ga ana yi, ai ta wawa, a saci magi, a saci wane ne, ai ta kokuwa, wai an zo tasiya, ai ta hayaniya, kai ka ce ba za ka raba gidan biki da gidan mutuwa ba, wannan bid'a ne, ya kamata mu daina. Abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar hadisi shi ne, a lokacin da Ja'far bin Abu Talib ya rasu a ghazwatul mu'ta, manzo Allah me yace? Yace isna'u li ali ja'farin ta'aman fa innahu qad ataahum ma yushkiluhum, ku dafa abinci ku kai wa iyalan Ja'far, saboda abin da zai dauki hankalin su ya same su. Mai gida ya rasu, ina magana ɗaya bu abincinsa kuma a dafa? Kar manta fa akwai haƙƙin magada fa, duk abin da mamaci ya bari na amfaninsa na gona abinci, to yanzu haƙƙin masu gado ne, ba dalilin wani kuma yazo ana dafawa ana bashi yana ci, kuma galibi zaman baya zuwa da alheri. Yanzu guraren zaman makoki ya zama cibiyar tattaunawa, matsalolin ƙasa da na gari, a yi kiba, a yi wa abubuwa iri-iri, a yi alfahari, a yi gasa, ka ga yadda ake wanka da mota a zo a zanna ana ta surutai. Haka mu ji tsoron Allah, kar ma ka kafa rumfar, kar ka kawo shimfiɗar, ana dawowa ka yi godiya, kowa a tafi, kai kana nan tsakani, wanda ya zo gaishe ka ya gaida kai ya tafi, magana ta ƙare. Allah ya sauwaƙe. Da ya ce wa lam yasbut an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, bai tabbata ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wala an ahadin min ashabihi radiyallahu anhu, kuma bai tabbata daga wani daga cikin sahabbansa ba, Allah ya dada su, wala an salafis salih, ko daga wasu daga cikin magabata na ƙwarai. Iqamatu haflin lil mayyit mutlaqan wala inda wafatihi, tsayar da wani taro na musamman ga mamaci ko a lokacin rasuwarsa. Wala ba'da thalathati ayyamin, ko bayan kwana uku a ci a tara wani jama'a a dalilin mutuwa, wannan bai tabbata ba a sunna. Wala ba'da usbu'in, ko bayan mako ɗaya, kasa ana taruwa a yi addu'ar uku ko addu'ar sati ta kwana bakwai. Wala ba'da arba'in yawma, ko bayan kwana arba'in a ce za a taro a yi wata addu'a ta musamman, a yi dandazo a ci a sha. Wala ba'da sanatin, ko bayan shekara ɗaya min wafati daga rasuwarsa, duka wannan bai tabbata ba. Kwana uku ne a taro, kwana bakwai a taro, kwana arba'in a taro, in gidan da dama-dama har shekara ta ce ma za a zo. An gane wannan ko? Bal zalika bid'atu, ne ce ba haka ba, wannan taro na mutuwa bid'a ne, yajibu tarkuha, ya wajaba bari, ya wajaba bari. wa inkaruha kuma inkarinta, a nuna yin hakan ba daidai bane, a tabbatar da hakan. Wa taubatu ila Allah minha, kuma tuba daga Allah game da wannan abin da aka aikata. Lima fiha min al-ibtida'i fi dini, saboda abin da ke cikin ta na kirkiran wani abu sabu a addini. Wa mushabahati ahli al-jahiliya, da kuma kamantacceniya da mutanen jahiliya. Da haka jama'a, mu ji tsoron Allah, mu daina bukukuwa a dalilin mutuwa ba shi da asali. A yi abin da shari'a ta tanadar, a cika mu mashi haƙƙinsa, a bar wanka, a sanar da jama'a a zo a halarci janazarsa. Domin ita kanta sanarwar ma akwai wanda ta halatta, akwai wanda bata halatta ba. Annayu kenan, akwai annayul jais, akwai garu jais. Sanar da mutuwa saboda al'umma ta zo ta halarci janaza ya halatta. Amma kururu ta mutuwa, yau wane ɗan wane ya rasu wanda ya yi kaza da kaza, ai ta yaɗawa, wannan bai halatta ba. A lokacin jahiliya ne suke haka. Allah tsare mu. To kaga abin yana maimaituwa yanzu ko? Da Facebook yanzu, in aka ce an yi mutuwa ai ta yaɗawa. Hotuna da wanda ya dace da wanda bai dace ba, ai ta yawo da su. Wata ma matar aure ne ta mutu, amma ga ana ɗora hotunanta babu hijabi, ana ta yawo da shi a social media. Wannan ba daidai ba ne. Kamata mu kiyaye. Ana gayyar jama'a ne don a zo sallah, ba don a kururu ta mutum ya rasu. Wannan ba daidai ba ne. Ya ce minal bida'i wal muhdathat, yana daga bidoyi da faru abubuwa, al-infiradu wa tarkun nikahi. To ga wata bida'a, Allah sa ba masu yin ta nan. Al-infiradu wa tarkun nikah, mutum ya zauna shi kadai ya ƙi yin aure, ya ce shi kadai zai zauna ba zai aure ba. Ragabatan anhu wa dhamman lahu, saboda kyamar auren da kuma zargin auren, ce shi haka kawai zai rayuwarsa, shi dan boko ne ba ruwansa, baya son responsibility, baya son damuwa, baya son hayaniya. Yanzu rayuwa ta yi tsada, ka zo ai ta haifa maka yara, ka rasa yanda za ka yi da su, ni ba zan yi auren ba. Akwai masu wannan aƙidar ko? Ka ga mutum ya shekara 45, 50 yana nan bai aure ba, kuma yana gidansu a zaune. Ya tare mai ƙannansa gurbi ko kuma kan a bashi abinci a gidan, a bashi karyawa, to yaushe za ka girma kenan? Yaushe za a huta da kai? Wannan bid'a ne. Wai saboda kyamar auren mu gane, ba saboda bai samu hali ba. Wanda yana kintsawa ne ya samu hali, ya samu abin yi, wannan kan ba za a ce ya kyama. Amma wanda zai ji a ransa shi wannan sunnar ne bata bar ba, to wannan shi ne ɗan bid'a. Har ma na zargin auren ma gaba. Shekaran jiyan nan wani matashi ke cewa ana taɗa tsadar abubuwa ko? Wai shi da a ce bai aure ba zuwa yanzu da ba zai ma yi ba. Wannan wahala ta yi yawa, ai kaza da karshe ba bawa Allah. Me ya zafi haka? Ai sai ka zauna ba auren ma ka sha wahala, nawa ne ba su da iyalan suna shan wahala ko? Ta haka wannan ba shi ba ne, dai roƙi Allah ya kawo mana sauƙi. Wa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Hadisi ga Anas bin Malik, Allah da shi ya ce, manzo Allah ya da minshi Allah sabbata a gare shi, ya ce amma wallahi inni la akhshakum lillahi wa ataqakum la, yace amma na rantsa da Allah ni na fi ku kiyaye dokar Allah kuma na fi ku tsoron Allah. Lakin ni asumu wa uftiru, sai dai ni ina yin azumi kuma wata rana na kan sha, ba kullum manzo Allah ke azumi ba. Wa usalli wa arqudu, na kan yi sallah cikin dare kuma na kan kwanta ne barci. Wa atazawwajun nisa, kuma na kan auri mata sallallahu alaihi wasallam. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, duk wanda ya kyamaci sunnata to baya tare da ni. To kaga wannan ya kamata matasa mu ji tsoron Allah. In Allah ya baka dama ka samu ba'a, kamar yadda manzo Allah ya ce, ya ma'asharal shabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, ya ku jama'ar samari duk wanda ya mallaki ba'a. Malama suka ce ba'an nan shine mu'unatin nika, ɗawainiyar auratayya. Kaga sadaki yana ci ko? In dai mutum ya mallaki sadaki, kuma ba lallai sai ya kai rubo dinar ba, ka san wata matsala da ka kunno yanzu, saboda naira ta faɗi, a eh sadaki sai ya hau, rubo dinar ya kai kusan nawa yanzu? Dubu nawa? To ɗari kawai, kai roundi ne zama ɗari, dubu ɗari ko? To an san wanda suka ɗauka da zafi, ana ba za a ɗora aure ba sai ya kai dubu ɗari, ko wanda ma har an zo ɗora aure aka ce sai an cika to. wani limamin ma ya ɗaura auren washe gari aka ce ai bai kai ba ya ce sai angon ya kawo kiko, wani ma cewa ya ware auren da ya ɗaura, wai kuɗin bai kai ba ya ware shi ba ruwansa. Angon ce to ai mun kwana da matar ba jiya, me hukunci wannan kuma ya za ka yi? To da haka jama'a mu gane wannan rukudi na ijtihadi ne, Imamu Malik ibn Anas Allah ya masa rahama. Amma nassoshi sun tabbatar ya halatta a ɗaura aure da duk abin da ya sawwaka. In dai an samu amincewa tsakanin alwali ko ita mata in bazawara ce, ko me aka bayar? Wani malami a Kano ya ce ko 20,000 aka bayar aure ya yi, kuma gaskiya ne ko bai yi ba? To yanzu ka ce sai mai 100,000, ai wallahi zawarawa da yawa ba su aure ba. Tun za ka san wani kila iyalin nasa ta rasu, yana so ya mai gurbi, kuma ɗan lebura yake ko aikinsa baya da ƙarfi. Wata nawa zai tara 100,000 yanzu? Sai ya zo da dubunsa 30 ko 50, don me ba za a ɗaura masa ba? To da haka mu ɗauki hidiman nan da sauƙi. Addini yana da tsari, babu tsanani a kayansa. Allah datar da mu. Sai na ƙarshe daga cikin misalai na bid'a, ita ma dai gata nan, Allah ya yafe mana. Ya ce min al-muhdasati al-inhina wa inda tahiyyati, yana daga cikin bid'o'i da aka fara a babin gaisuwa. Ya ce sunkuyawa a lokacin gaisuwa, za ka gaida wani babba ko wanda ya girme ka ko wani mai sarauta ko ma wani malamin ma ana bar haka ko, sai an sunkuya in za a yi gaisuwa. Ya ce to wannan ma bid'a ne. Idan ana so a samu dalili, ya ce a duba ihya'us sunna wa ikmalul bid'a da Sheikh Usman bin Fodi rahimahullah, shafi na 256, za a san ƙarin bayani. Sunkuyawa a lokacin gaisuwa bid'a ne, bai halatta ba shari'a. Wannan sunkuyawa aka ce ba maganan ka gurfana ka tafi har ƙasa ba, irin gaisuwan da ake a wasu fadodin ko, wani ma sai ya sa hannu biya ƙasa, gwiwa biya ƙasa, sai ya tafi ya haka. Wallahi wasu har kwanciya ma ana yi ko, a ƙasashen yawa sai an kwanta flat a gaban manya. Wallahi wannan bid'a ne, al'ada ce wanda kwata-kwata ba ta zo ba addini, ba daidai ba ne wannan. Mutum wani sai ya yi kamar zai sujjada, hakan ba wanda ya gaisar nan ma zai amsa ya ce an gaishe ka wani, an gaishe ka, wanda ake gaisawa daban bai amsawa daban, wani abu sai fada. Allah ganar da mu. To wannan ma bid'a ce a shari'a, wani abu ne da addini ba a san shi ba, addini aka kawo. Duk lokacin da al'ada ta ci karo da addini, wanne za a ɗauka? Sai a ji al'ada a riƙe addini. Dama musulunci ya zo ne don ya tsara mutane, ya ɗora su a kayan rayuwa mai kyau, su bar duk abin da suke na al'ada. An Anas bin Malik radiyallahu an, to ga hadisi daga Anas ɗan Malik Allah da shi, ƙala ya ce, ƙala rajulun, wani mutum ya ce, ya Rasulallah, ya manzo Allah, ar-rajulu minna yalka akahu aw sadiqahu ayanhaniya la, ya ce mutum ne daga cikin mu ya gama ɗan uwansa musulmi ko wani amininsa abokinsa, shin zai sunkuya masa saboda za su yi gaisuwa? Ƙala la, annabi ya ce a'a, banda sunkuyawa. Kaga shi wannan ba rashin kunya ba ne ko, sunna ne tsantsa, ba maganan ka zo kana tafiya ƙasa. Ƙala ya ce afayaltazimuhu wa yuqabbiluhu, shin zai ɗan fara da shi ya sumbance shi kamar yadda ake hawking ko a haɗa jiki ai sumba ai kiss? Ƙala la, ya ce a'a, ba za a yi haka ba. Ƙala ya ce afaya'khudhu biyadihi wa yusafihuhu, ƙala na'am, ya ce to shin zai riƙe hannunsa ne musafaha da shi? Ya ce ƙwarai kuwa, haka sunna ta koyar. Rawahu Tirmidhi wa Sahih al-Albani, Tirmidhi ya rawaito, Albani ya inganta shi. Idan mutum ga ɗan uwansa musulmi abinda sunna ta ce sallama, sai musafaha, wal musafahatu hasana. Haka mai risala ya ce ita musafaha kyakkyawan aiki ne na lada. Wani asari zo cewa mutum musulmi ba zai ga ɗan uwansa su sallama su gaisa ba, face sai Allah ya yafe musu ƙananan zunubansu kafin su rabu hannaye. Ku gaisa haka ku rabu, to an yafe muku zunubai ƙanana. To yafiyan ne ba ka zo? Yanzu ne mai da miƙa hannu ma reni ne ko, kai ne za ka ban hannu? Yaushe ma aka haife ka? To ka kai manzo Allah ne matsayi, shi har da yara yana musafa. Da ka ɗanka ya zo, baba ina kwana, salamu alaikum, ba shi hannu ko gaisa lafiya? Yana sa ƙauna da soyayya, tarbiya ce mai kyau. Na fata mun gane ko? To wannan shi ne ladabi. kaga wai yana zaune sai ka zauna, yana tsaye ku ku gaisuwa ku yi salama. To wannan kuma shi dai hadisi ya ce kar a yi haka. Da haka wannan sai ka tambayi masu yi, wasu al'adan su hakan daidai ne, muku al'adan mu ba wani abu ne da ya runguma ka rungu mutum gaskiya. Akwai karhanci, shin maliki an ce makaruhi ne yin haka, mu'anaka ya ce makaruhi ne a yi musafahar ta wadatar, musamman inda jinsi ya bambanta, ce ka rungumi ƙanwarka budurwa ko yayarka a ƙauyen ka zo da wani abu daban. Da haka musafaha ɗin nan shi ne abin da musulunci ya karantar. Allah ya datar da mu ya ba mu ikon ɗabbaka sunna da nesantan bid'a kowace iri ne. Allah ya tsare. Da haka mu daina zaɓen wata bid'a daban muna ta tsananta a kai. Ya kamata duk wanda muka san muna aikata mu ji tsoron Allah mu kiyaye. Duk abin da yake bid'a ne mu bari sai mu zauna lafiya. Satun ta mai magana a babun auratayya, abubuwa da yawa ga su nan sun zama bid'a, ba su da asali amma sun zama tarnaƙi, auren ya yi wahala ya gagara. To hatta sadaki aka ce a sassauta shi saboda a samu auren ya riƙa yiwuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nikahi aisaruhu, ko auren da ya fi albarka shi ne wanda ya fi sauƙi. To ina ga kawo wasu tarkace kuma na al'adu wanda za su hana abin ya yiwu. Allah ya tsare. As-su'alu tasiya wal kamsin, tambaya ta 59 ta ƙarshe kenan. Mata yantasirul muslimuna, yaushe ne musulmai suke samun nasara a kayan abokan gaba, suke samun ɗaukaka da izza, a wani yanayi ne hakan zai samu? Kamar yadda shirin kowa ne, a yau musulmai muna cikin zilla da ƙasƙanci, muna cikin zilla da kuma ƙasƙanci, musamman idan kafire na duniya ba sa ganin mu a matsayin komai. To wani lokaci ne za mu samu ɗaukaka mu samu izza? Jawab, amsa, yantasirul muslimuna idza raja'u ila tatbiqi kitabi rabbihim wa sunnati nabihim sallallahu alaihi wasallam. Musulmi suna samun nasara ne yayinda suka koma zuwa ga dabbaka karantarwar littafin ubangijinsu shine Qur'ani. Aiki da Al-Qur'ani da Allah ya saukar shine mataki na farko na samun nasara a rayuwa. Wa sunnati nabihim sallallahu alaihi wasallama, da kuma dabbakawa, idan suka koma zuwa ga dabbaka sunnar annabinsu sallallahu alaihi wasallam, suka bar bid'a aka koma aka rike sunna, wannan ya ce sababin samun nasara. Amma in dai za a yi watsi da littafin Allah, a yi watsi da sunnar manzon Allah, to kaskanci kam ba a san ranar rabuwa da shi. Allah ya tsare. Wa akadu bi nashri tauhidi, kuma suka riya da tauhidi, ai ta karantarwa da tauhidi, wanda shine babban wajibi ai ta bayani ana karantar da mutane tauhidi. Amma a ce an watsar ba karatun tauhidi, a koma mu'amala, a koma fiqh, a koma kaza, ce ai yanzu ka an riga da an gane maganar bayanin shirka, kowa ya sani in ji wane ne, in an sanin ma an daina, ai ba daina ba. Da haka shi karantarwan tauhidi ba a yankewa, ba a yankewa. Allah jikan malam dadda raso sai ƙara sa kitabun tauhid a bakin tasha, ko ai an yi littafin shekaru da yawa tun 90s ba na manta. Malam Muhammad Yunus ya karanta Fathul Majid a nan din mako, wani littafi ne da sharhi. To a nan ma ya saka, Allah ya masa rasuwa, za mu ɗora insha Allah a cikin littafin, ko Allah da za mu ci gaba. To sai an dawo an ci gaba da karantar tauhidi, babu dainawa. An karantar da shi Fathul Majid saboda shekaru 20 ba na manta, Malam Muhammad Yunus, wanda suke zuwa sun tuna, ko? To amma malam sai ya ce za a dawo a maimaita shi saboda mutane suna buƙatar tauhidi yanzu, ya ma ku da tsanani, ko? Tunda shirkokin da ake yanzu ba yin tsada. Wallahi da ikonsa ya fara, kuma lokaci ajali yayi, amma an ci gaba. Mala Bakar giya ɗaya ɗora, Allah ya saka masu da alheri, Allah ya sada shi da wannan lada. To dole sai an dawo karantar da tauhidi. Wa hadharu min ash-shirki ala ikhtilafi mabahirihi, kuma mutane su ci gaba da gargadi ga barin shirka bisa bambance-bambancenta. Ita shirka tana da akwai ɓoyayya, ko? Duk yanda shirka take bayyana a yi bayaninta dalla-dalla don mutane su tsira a kiyaye. Tunda ba wani aiki mai hatsari cikin laifuka da ya kai shirka. To dole sai an da ana karantar da bayanin tauhidi da gargadi game da shirka tare da nau'ukanta. ko mabambantan yanayinta yanda ta buya ayi bayani wa addu li adaihim mastata'u min alquwa min quwwati kuma mutane su dawo suna tattali suna shiri gurgudan iyawarsu na daga ƙarfi shiri na tunkarin abokan gaba na daga ƙarfi alquwa kenan wanda hadisi ya bayyana alquwa ar-rami ko wannan quwa ita ne harbi a tanadi makamai da za a yi shiri domin jihadi to anan ne ba za a samu nasara amma da zaran musulmi sun koma damuwa da tara duniya jin daɗin duniya tsoron mutuwa kyautata rayuwa to anan ne kaskanci kuma sai ya dabaibaye mu mai ta shan wahala a rayuwa shi yasa wani hadisi na Abdullahi da Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa wasu abubuwa guda uku yace idza tabaya'tum bil ayna wa raditum biz zar wa khastum adnab al baqari sallallahu alaihi wa alaykum dullan thumma la yanzihu ankum hatta tarju ila dinikum yace idan kuna yin ciniki ciniki na ayna menene bayul ayna kasir mutun kaya a bisa ajali wani lokaci zai biya sai ka saya a gurin sa kuma ka bashi kudin nan take kasa da kudin da ka saya ba shine bayul ayna ana yi ko bai dewa mai kata sun jefa kansu a hali na kunci a dalilin haka sai dai shagon mai atamfa ba zane yake bukata ba a bashi bashin atamfa ta 10,000 nan take mai shago ya ce to ka sayar min 8,000 ko 7,000 sai ya karba atamfa ya bashi 7,000 yanzu yana bin sa 10,000 karshen wata zai biya ka gaya min mai wannan halin yau shi zai fita jaba kullun yana cin hidima irin wannan to wannan shi ake cewa bayul ina kuma nau'i ne na riba kawai a ce an baka bashin 10,000 ka biya 12,000 ne aka dan sa labule amma riba ne wannan cinikin to kaga riba tana cikin dalilin janyo bala'i a yanzu da kaskanci da muke ci Allah tsare mu sai yace waraditun bizar kuma kuka yadda da yabanya shuka kuka mai da hankali noma wa qasu adnabal baqar kuka rikijiya lan shanu mana kuka mai da kuka karkata zuwa ga noma da ciwo kawai harkar neman kuɗi kasuwa noma kiwo wa tarktumul jihad kuka bar jihadi fi sabilillah duk harkar addini kuka cire hannayen kawai sai gona sai kiwo yanzu nan wani ya jima a gona asubar ma kila can zai a wani a can ba laifi bane noma hanya ce mai tsafta to amma kar ya zama hankalinka duk ya raja'a noma kiwo kasuwa baka damu da koyan addini ko ya addini zai ci gaba ba banza Allah shi in dai kuka yi wannan to kaskanci Allah zai dora muku kaskanci kuma gashi nan muna gani saboda Allah ba zai dauke wannan kaskancin a kayanku ba har sai kun dawo zuwa ga addini da haka ashe barin jihadi yin watsi da hidimar addini yakan sa Allah ya dora mutane kaskanci da haka dole ne a kayan kowane musulmi gurgudan damar da Allah ya baka kaga cewa ya addini zai ci gaba ko dai kai karatu ka karanta ko ka bada gudunmuwa a karanta ko ka bada gudunmuwa dai da ta kowane hanya ne shawarinka ne basira da Allah ya baka ka yada ilimi ka bada gudunmuwa na dukiya ko basiranka ko lafiyanka domin addinin Allah ya ci gaba wannan shi ake kira jihadi kafin wancan babban jihadi lokacin sa yayi fita domin ayi fafata da abokan gaba qala Allah ta'ala Allah marukin sarki ya fada a suratu Muhammad sura ta 7 wace sura kenan alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'maluhum to wannan sura Allah ta'ala yace ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Allah ta'ala yace ya ku masu imani idan kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku in dai kuna taimakon addinin Allah to Allah zai shiga lamarin da ka din me san ya samu taimako wajen Allah ya shiga lamarin addini addini ya dame ka duk inda kaga akwai matsala kaji ciwo kaga wace hanya zaka bi ka bada gudunmuwa addini ya ci gaba wa yusabbit aqdamakum kuma Allah zai tabbatar da dugadugan ku Allah zai taimake ku ya ba ku nasara in kun taimaki addinin sa kun taimaki annabin sa kun taimaki addinin musulunci Allah zai taimake ku a lokacin yakar kafirai zai ba ku nasara zai ba ku galba a kayan su kuma zai tabbatar da rigadiganku a lokacin yaki yayin gamuwa da abokan gaba Allah zai ba ku nasara. Haka a rayuwa, in dai kana taimakon addini to Allah zai taimake ka, Allah ka taimake mu. Wa qala aidan, kuma Allah ya faɗa kuma du a wannan suratul nur aya ta 55, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa yumakkinu lahum dinahum alladhi irtada lahum wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Me karshen ayar? Wa man kafara ba'da zalika ulaika humul fasiqun. Allah yace wa'ada Allahu alladhina amanu minkum, Allah ya alƙawari ga waɗanda suka yi imani daga cikinku. Alƙawari Allah ya, kuma alƙawarin Allah gaskiya ne. Inna Allaha la yukhliful mi'ad, Allah baya saba alƙawarinsa. In dai mun cika to Allah zai cika mana. Wa awfu bi ahadi ufi bi ahadikum wa iyyaya fattaqun. To Allah ne ya alƙawari ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari daga cikinku. La yastakhlifannahum fil ardi, zai shugabantar da su a cikin ƙasa, ya ba su iko, ya ba su ƙarfi, ya ba su matsayi. Alƙawarin Allah ne. Kama istakhlafa alladhina min qabli, kamar yadda ya shugabantar da waɗanda suka zo a gabanin su, ya ba su iko, ya tabbatar da su a bayan ƙasa, ya ba su shugabanci. Walayumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, kuma zai tabbatar musu da addinin su wanda ya yaddar musu da shi, ya ba su daman su yi addinin bisa izza, bisa sakewa, ba tsoron wata barazana. Sai ya ce walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, kuma Allah ya alƙawari zai musanya musu aminci bayan tsoro da suke ciki. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, to ga sharadin alƙawura ne guda uku. Na farko zai shugabantar da su a cikin ƙasa. Na biyu zai tabbatar musu da addinin da suka yarda da su. Na uku zai musanya musu da aminci bayan tsoro da suke ciki. Duk wannan hali da muke ci na fargaba, na yunwa, na tsadar rayuwa, na rashin tsaro, kullum ana cikin fargaba ko? Yanzu a ƙasar nan akwai garin da baka isa kai zirga-zirga ba, noma ya gagara, sufuri ya gagara saboda tsananin tsoro da fargaba na 'yan ta'adda masu satar mutane. Allah ka mana ƙarshe wannan bala'i. To duk wannan tsoro da ake cikin nan, tsoron abokan gaba ne, tsoron 'yan ta'adda ne, tsoron barayi ne, Allah ce zai kawo musu aminci bayan wannan tsoro. Alƙawura uku Allah ya, amma ga sharadin da yake nema mu cika. Ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a, su bauta mini kuma kar su haɗa ni da kowa a wajen bauta. Ma'ana sababin samun iko a bayan ƙasa, samun shugabanci, samun izza na musulmai shine bautar Allah shi ɗaya, kar haɗa shi da kowa. Ka ga muhimmancin tauhidi ko? Tauhidi shine asas na samun zaman lafiya, na samun kwanciyar hankali, na samun tsaro, na samun fita daga kowace irin masifa. Ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a, su bauta mini kar su haɗa ni da kowa a wajen bauta. Sai ya ce wa man kafara ba'da zalika, duk wanda ya kafirce bayan haka, fa ulaika humul fasiqun, to wannan su ne fasikai. Allah tsare mu. Da haka wannan su ne asbabun nasr, sababba na samun nasara a wannan rayuwa ta duniya da ma lahira. Akwai wata aya a suratul hajji nan ma ta ambaci sababban samun nasara. Allah ta'ala ya ce wala yansuranna Allahu man yansuru, inna Allaha laqawiyyun aziz, alladhina in makkannahum fil ardi aqamu ssalata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari walillahi 'aqibatul umur. Allah ya ce haqiqa tabbas Allah zai taimaki wanda ya taimake shi, ma'ana wanda ya taimaki addinin sa. Su wane ne yace alladhina in makkannahum fil ardi, su ne waɗanda idan muka shugabantar da su a cikin ƙasa, Allah ba su iko, ya ba su dama, aqamu ssalata, suna tsaye da sallah a lokacinta tare da kiyaye dokokinta kuma cikin jami'i. Wannan shi ne sababin farko na samun nasara. In dai ana sakaci da sallah, to ba za a samu nasara ba a nan rayuwa ta duniya da kiyama. Sannan kuma wa'atawu zakata, suna ba da zakka. Kaga ba da zakka ma sababi ne na samun nasara. sababi ne na fita daga damuwa daga matsala. Me kake tsammani a yanayin nan a ce mawadata za su cire zakka a rabawa bayan Allah da suka cancanta? Ai za a samu walwala ko? Za a samu walwala. Me kake tsammani masu wadata suna sayan abinci suna bayarwa fi sabilillah? To babun takaicin madadin ai hakan sai a saye nakun ma sai a boye. Wanda kuka noman ma duk sai a bi kasuwa da kauyuka a saye a zo a boye. Dange tsada a gallaza. Shi yasa kuke shan wahala. Shekaran jiya nan an nuna wani hoto a Facebook, ban san ko ingancin labarin ba. Wani so ne makare da bakonan siga a garin Jos. Wata kasuwa ku? Kuma musulmi ne ɗan kasuwar. Wai ya sayi sigan tun yana 31,000 ko da 500 ne. Amma har zuwa yanzu bai fitar ba. Da aka lissafa a yanzu in ya fitar zai ci ribar naira miliyan 82 ko da 5. To yanzu wani irin rashi ibani ya kai haka? Kukan ba abincin nan tsadar abincin nan ba babu bane ba fa. Akwai manya-manyan so suna nan an makare su da waken da kiran da masaran da dawar da shinkafar duk da akwai ba cinye ba. Me yake target yayi tsada a siyar? Wannan rashin imani ne, rashin tausayi ne, rashin tsoron Allah ne. Kai da Allah baka dukiya da har zaka iya saya, to dan me zaka gallaza mutane kuma? Wannan shi yake cewa ihtikar. Ihtikar sayan kayan abinci a janye su a kasuwa su yi karanci dan su yi tsada. Wannan bai halatta ba shari'a. Amma ya halatta lokacin kaka'a ka sayi kayan abinci lokacin da yake da a wadace, sayan ba zai takura jama'a ba. Ka saya ka ajiye, in ka samu riba madaidaiciya ka sayar. Ya halatta wannan kasuwa ne. Amma ka boye irin yanzu ana tsananin bukata ba za ka sayar ba. Kuma bayan Allah suna ta kukan abinci ya yi tsada. Wannan akwai rashin tausayi wallahi. Bai halatta ba. Kuma alamar rashin tausayi ne. Kuma manzo Allah ko ya ce duk wanda baya tausayi Allah ba zai tausaya mishi ba. Man la yarham la yurham. Kuma wani hadisi manzo Allah ce la hatakiru illa qati'u, ko ba mai itikadi ya sai abinci ya boye dan yayi tsada sai mai zunubi. A wani hadisi manzo Allah ce duk wanda ya itikari man itakara ta'ama fawqa 40 yawman faqad bari Allahu min wa rasul. Duk wanda ya boye abinci sama da kwana 40 to ba ruwan Allah da shi, ba ruwan manzo Allah da shi sallallahu alaihi wasallam. To ina zaka shiga da kanka? Wasu malama suka ce itikari iya kayan abinci ne kawai, abinda mutane suke ci shi ne aka boye haramun. Amma wani malami Alƙadi Abu Yusuf ya ce a'a, duk abinda sayansa boye zai cutar da jama'a haramun. Kuma wannan magana ita ne mafi rinjaye, kamar yadda Sheikh Muhammad Aliyu Sabuni ya kawo cikin littafinsa Fiqhul Mu'amalat, ya ce duk abinda al'umma za ta tagayyara idan boye ya yi tsada bai halatta ayi ba. Yau barkono ma ya kai nawa? Nawa ne kudin barkono? Ya kai 60,000. Buhunsa ya kai 60,000 yanzu. Ka je ka tambaya ka yi kullum abubuwa. Yau shinkafa 'yar gida mai tsakuwa wadda ake noma ta a Gadau ko Walai naira 300,000 ne a jiya. A jiya jiyan nan farashin 300,000. Wannan shi imani ya fi wannan jama'a. Naira 300,000 ne. Yau lebura wani nawa ake bashi in ya samu aikin ma? Ba ko lebura yake aikin 300,000 a rana ba. Kuma a gidansa za a cinye kwanon shinkafa da rana, ana buƙatar masara da daddare ko dawa. Ba dole a shiga musifa ba. Komai ka je ka tambaya yau farashin sa ya omo wannan ya tashi. Wannan kuma magi ma ya wuce kwandala yanzu ko? Naira 20. Magi da zaka sa ka ji ɗanɗano ya ƙara kuɗi. To ina za a sa kai talaka zai da kansa? Kuma wallahi masu wannan holding sun ba da gudunmawa wajen tsadar. Ba ce iya su ba ne ba, gwamnati da nata. To amma mu namu da ake taron sun ba da gudunmawa. Me zai hana a yanzu da kayan ya yi tashi ka fitar? Ka kimanta ka rage farashi ka saida bayan Allah. Ai ka tausaya ko? Ka saya tun yana naira 500 wake. Yanzu ya kai naira 2,200 kwanan wake ɗaya. Kuma sun saya na 700 ko 650. Me zai hana ka cire ka sayi naira 1,000? Kowane kwano ka ci 450. ko ka ce naira 500 ina laifinka? To ba da yawa ba sa yi ko ba abin da ya dame su? Akwai rashin imani wallahi, akwai rashin imani. Yace to duk abin da jama'a za ta gayyara in a boye shi ya zama itikari. Yace mutane suna buƙatar suminti saboda gina gidaje. Yau nawa ne buhun suminti? Nawa ne? 8,000 ga 'yan kasuwan nan. 8,000 adadin 200 ko? Allah ya sauwaƙe. 8,000 ba, 1,000. Wanda kwana-kwana nan 4,000-5,000 bai fi watanni biyu ba. Yace to ana buƙatar suminti saboda gina gidaje, ana buƙatar itace saboda rufin ɗakuna. Ya kawo misalai da yace to koda suminti ka ɓoye don ya yi tsada ka sayar, ka shiga layin masu itikari. Kuma Allah yana fushi da mai wannan aiki. Allah ya sauwaƙe. Har ma ya bayanin cewa duk wanda aka samu ya sai abinci ya ɓoye, ya yi tsada bai sayar ba, wajibi ne akan shugaba ya ba shi umarni ya buɗe ya sayar. In ku ya ƙi a je da ƙarfin hukuma, ko da za a ladabtar da shi a buɗe shagon ko sto ɗin, a sai da kayan a farashin nan madaidaici farashi, a ba shi kuɗinsa. Wannan shi ne aikin shugabanci, ko ba kawai ka zuba ido ana gani al'umma tana ta gayyara ba. Kuma ga sto a gari, yanzu fa aka ce wai daga wani yana gaya mu a Kano, wai daga gina gidan haya gara ka yi sto yanzu. Kuɗin da ake biya haya na manyan sto ya fi na gidan haya. Kawai ka gina sto, a zo aje kaya na a itikari a biya ka. Kuma ka ba da gudunma ko? Allah ya sauwaƙe. To wajibi ne a buɗe da ƙarfin doka a saida mutane abinci don a samu sauƙi ga cikin al'umma. A ɗau kuɗinsa a bashi. Saboda cin dukiyar musulmi haramun ne. Ba za a ce za a marwa soso ba, wannan bai halatta ba. Irin abin da aka yi a taraba kwanaki ko a Adamawa ne, a ɓalla shago kawai a ɗebi kaya. Musulunci bai yarda da wannan ba. Shugaba ne zai sa a yi, a kawo jami'an tsaro, in ma za a je a ɗaure shi ne, yana ta birgima je a ɗaure shi. A buɗe shagon, a lissafa kayansa ɗaya bayan ɗaya, a tara kuɗin, sai a kai mara wani. Yanzu da ana haka za a yi wannan sana'a? Wani ya mai da rayuwarsa kawai ka gallaza bayan Allah, kai ka ci riba, ka ji mutum ya ci ribar miliyan 20 ko ya da kin gero kawai. Bisabilillahi, kuma ga mutane suna kwana da yunwa kai ba ruwanka. Kamata mu kiyaye, muke ja ma kanmu. Ta haka idan lokacin yalwa ne komai yana da ya halatta a saya. Saboda su kansu manoma ai suna buƙatar kuɗi ko? To a saya a ba su kuɗin, amma san da buƙata ya taso ka fitar ka saya. Ribar da ka samu Allah ya mata albarka. Ai albarka ta fi wannan abu ko? Allah ya rufa asiri, Allah ya shiri masu aikatawa. Addu'ul mustajabu, to daga ƙarshe yace ga addu'a mustajaba, sabar amsawa. Wannan fa'ida ne. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya da min cewa Allah sabbata gare shi, yace ma asaba abdun hammun wala hazanun, wani bakin ciki ko damuwa ba zai samu mutum musulmi ba. Alhammu da alhuzun, bakin ciki damuwa. Wasu kace shi alhammu shine bakin cikin abin da zai zo nan gaba, huzun kuma abin da ya wuce a baya. Amma ba wasu yace kawai bakin ciki. To idan damuwa ko bakin ciki ko takaici ya samu mutum musulmi, ba zai samu musulmi ba. Fa qala, sai ya faɗi wannan addu'a. To ga addu'a ta damuwa da bakin ciki. Allahumma ya Allah, inni abduka, ni bawanka ne. Wabnu abdika, kuma ni dan bawanka ne. Da ni da mahaifina duka bayinka ne. Wabnu amatika, kuma ni dan baiwarka ne. Ba na mahaifiyata ma baiwarka ce ya Allah. Nasiyati biyadika, makwarkwaɗata tana hannayenka. Madun fiya hukmuk, hukuncinka zartacce ne a gare ni. Adlun fiya qada'u, qaddaranka adalci ne a gare ni ya Allah. Duk abin da ka hukunta mu adalci ne, ba a jingina ma Allah zalunci. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, ina roƙonka da kowane suna wanda naka ne. Dukkan wani suna wanda yake naka ne, ina mai tawassuli ina roƙonka da shi. Sammaita bihi nafsak, wanda ka ambaci kanka da shi kai Allah. Aw anzalta fi kitabi, ko ka kasaukar da shi a wani littafi, a littafinka, littafin da Allah ya saukar daga sama, Qur'ani, At-Taura, Injila, Zabura, ka saukar da wannan sunan a wani littafinka. Aw allamta ahadan min khalqika, ko ka sanar da wani daga cikin halittunka wannan sunan, kamar annabawa da mala'iku, iya su ka gaya ma wannan suna. awissa asarta bihi fi ilmil ghaibi indak, ko kace bance kanka da shi a ilimin ghaibi a wajenka, baka sanar da kowa wannan sunan ba. An taj'al alqur'ana rabi'a qalbi, ka sanya qur'ani shine hasken zuciyata, ko mai tarbiyantar da zuciyata, wa nuru sadari, da kuma hasken kirjina, wajala a huzuni, kuma mai kuranyewa bakin cikina, wa dhahaba hammi, mai tafiyar da damuwata. Mutum ba zai wannan addu'a ba illa adhaba Allahu hammahu wa huznahu, face sai Allah ya tafiyar da damuwarsa da bakin cikinsa. Wa abdalahu makanahu faraja, kuma sai ya musanya masa da farinci a madadin wannan damuwa. Sai wurawo amin, haka wannan addu'a ce mai kyau. Duk sanda damuwa ta same ka, ka zauna ka roki Allah, kai ta karanta wannan addu'a. Kuma wannan addu'a tana cikin dalilan da ya nuna cewa sunayen Allah ba su da iyaka. Da hadisi yace inna lillahi tas'atu tisina isman man asahara kal janna, Allah yana sunan 99 duk wanda yake zai shiga aljanna ba iya su bane ba. Saboda gashi ya ce bi as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak, kaga wannan mujmal ne, duk bayanin da bai baya mufassal ne na addu'a. Dukkan sunan da naka ne ka ambaci kanka da shi, ko ka saukar da shi a littafinka, ko ka karanta ka sanar da wani cikin halittunka, ko kake banta kanka da shi a ilimin gaibi a gurinka, wani nuna cewa shi akwai sunayen da Allah kadai ya sani, ko annabawansa bai sanarwa ba, haka sunan Allah ba su da adadi. To roƙon Allah da sunayensa bisa wani addu'a yana sababi ne da Allah ke yaye damuwa. Ashe idan damuwa ta zo, koma ake ga Allah ko? Sai a koma ga Allah. Irin wannan hali na damuwa, na kunci, na tsadan, a koma ga Allah. Wasu ba sa so a faɗa ka, sai su ɗibi laifin duk a jibga shugabanni, aiku ce a koma ga Allah, bayan zaluntan make, bayan kaza, Allah shi ne mai ikon juya zukatan azzalima. Ba haka ba ne? In mun gyara mun koma gare, sai ya gyara mana su, sai ya juya zukatansu. Amma idan muka zanna muna ta tsiye musu ba, suka lalace, mu za mu shiga da shan wahala. Taka wannan magana a koma ga Allah nan, kullum ita malama ke jin hankalin mu. So shugabanni a ji tsoron Allah, a yi adalci, mawadata a ji tsoron Allah, a tausaya. Mu kuwa gaba ɗaya mu koma ga Allah, mu tuba ga Allah, mai ta istighfari, muna kulawa da addini, tauhidi, muna bin sunna, Allah sai ya gyara mana abin da ya faru. Amma zanga-zanga ba namu ba ne. An fara a jihar Niger ko? Mutane suna kurutawa, ai gara mai koyi da su, gashi nan dan me zaka koyi abin da bashi da asali? Me fa'idan zanga-zanga? Za ta magance matsalar ne wanda kake dan shi ya damu da kai ne? In ka dame shi ne, turo masu hular kwano kawai su share ku a tabi, ba masifa ta karu ba? Yau ko tiya ga zaka buɗa maka ka je ka gamu da wata jinya ya ruwansu? Taka babu maganan wai fitowa a yi hayaniya a yi tarzoma, wannan ba daidai ba ne ba. Komawa ga Allah da addu'a. Wani jahilin kuma ya ce ai yanzu lokacin addu'a ma ya wuce, a taso ka wani lokacin addu'a ya wuce fa, ka ji jahilci fa, wai lokacin addu'a ya wuce, ka Allah ya tsawaje. Da haka dai mu riƙe wannan addu'a, mu bi Allah sau da ƙafa, mu kiyaye tauhidi, mu bi sunnar manzon sallama, mu kula da wajibai da Allah ɗora mana, mu tausaya wa junanmu, wallahi za mu ga sauƙi, Allah ya kawo mana. To ga ƙarshe cikatawa ce, hadhihi al-aqida, wannan aqida da muka karanta, ya tawakkafu alaiha masirul muslim min sa'adatin aw shaqa'in, wato makomar musulmai ta samun rabo ko rashin rabo yana sa'allake da ita. Wannan aqida da muka karanta, ai ya ce ku zaki da taka ko? To dukkanin makoma ta musulmi ta samun arziki ko tsiyacewa a lahira ya takaita a wannan aqida ne. Kuma gaskiya ne, duk wanda bai rike tauhidi ba, wallahi ya tsiyata a nan duniya da kiyama. In ku rike tauhidi, zai samu buɗi duniyar lahira. Wa inna hamma ma fiha, mafi muhimmanci abin da ke cikin wannan aqida din, at-tauhidul ladzi khalaqa Allahu al-alama li ajalihi, shine tauhidi wanda Allah ya halicci talikai gaba daya, mutane da aljanu, saboda adalilinsa. Abin da ta kunsa aqida ta musulmi shine tauhidi wanda Allah ya halicci halittu gaba daya a dalilin tauhidi. Wa arsala rusula litahqiqi, kuma ya aiko manzanni domin tabbatar da wannan tauhidi. Duk manzanni da Allah ya turo, babban assignment na shi ne mai tauhidi. Manufar halitta shi ne mai tauhidi. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun illa liwahidun. Sannan ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa tanibu taqu. to dalilin turo mandanne kenan fa hadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan fa manzo Allah dai sallallahu alaihi wasallam baqiya fi makkata 13 aman ya zauna a garin makka shekaru 13 a farkon wahayi ko an bashi annabta yana shekara nawa 40 sai dai shekara 13 a makka ya zauna yad'u ila tauhidillahi yana kira zuwa ga kareta Allah fi ibadati a cikin bautarsa tsawon shekara 13 ne wa du'ahi da kuma bautar Allah ko addu'a roƙon Allah wahadahu duna siwahu shi kadai ba waninsa ba akan haka ya zauna shekara 13 yana kira akan tauhidi bauta ma Allah ibada ga Allah shi kadai banda wani ai ka san ba banza haka ya faru saboda wannan na nuna muhimmancin tauhidi shekara 13 annabi yana koyarwa ba maganan sallah ba maganan azumi ba maganan haji dukkanin wajiban nan mafiya yawa sai bayan hijira aka wajarta su ita kanta sallah sai a shekara ta 10 ne Allah ya tafiyar da shi zuwa miraji a nan ya karbo sallah amma tsawon shekarun 10 farkon nan ko sallah babu me yake bukata kawai kafuru ta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kai da wannan Allah shi dai ne abin bauta manzo Allah sarwa shi ne manzo Allah in ka mutu a wannan shikenan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada suratul jin aya ta 18 Allah ta'ala ce kuma lalle almasajid masallatayya lillahi na Allah ne Allah dai ake bautawa fala tad'u ma'allahi ahada kar ku iran tare daban tare da Allah a cikin su kar ku bauta ma wani Allah a wuraren ibada wata fassarar malama suka ce almasajid bi ma'ana a'da'u sujud gabbai na sujada na Allah ne guda nawa ne guda bakwai ko manzo Allah yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumi an umace ne jira kayan gabbai guda bakwai ya kama maganar tafukan hannaye goshi da hanci gwiwa guda biyu da kuma digadigai wannan Allah dai ake bauta kar a bauta ma kowa kar a sarrafa su ga kowa ga wani Allah shine maganar da muka yi dazu maganar yin risdawa ko faduwa a yi ma wani gaisuwa malama suka ce bai da bai halatta ba shari'a wa min at-tauhid an tu'mina bi sifati Allah yana daga cikin tauhidi da wannan aqida ta kunsa kai imani da sifofin Allah min hada wa min hada daga cikin su al-ulul lillahi ala arshi al-ulul lillahi ala arshi akwai alif da ku to ma'anar da daukakar Allah bisa al-arshin sa yana daga tauhidi na sifa da ya kamata mai zama wajibi mai yarda da ita wato samari yake mana nan ko daukakar Allah saman al'arshinsa yana daga bangare na tauhidi na sifofin Allah wanda ya zama wajibi mu imani mu gaskata dama sifofin Allah biyu ne akwai kala sun kaskashi biyu ko akwai fi'iliya akwai kuma zatiyya wannan sifa ta al'ulu sifa ce fi'iliya kamar an-nuzul ne ko sakowa haka nan al-ulu sifa ne ta ta fi'ili ta aikin Allah to dole mu yarda da ita liqauli ta'ala saboda fadin Allah ta'ala ar-rahmanu 'alal arshi stawa ay alawar tafa'a eh mai rahama ya daidaita bisa al-arshi daidaito wanda ya dace da shi mana yayi sama kuma ya daukaka to dole ka yarda da wannan kar ka kore kar ka kwatanta kar kuma ka yi taharifi don akwai masu taharifi ko a ce wa istawa ay istawla wai yayi mamaya ai da jin fassaran kasa akwai mun ladabi ga Allah ko yanzu aka ce mutun yayi mamaya me yake nufi ya ci hakkin da ba nasa ba to ya zaka yazo ka ce Allah yayi mamaya ya daidaita istiwa'an yaliqu bihi daidaito wanda ya dace da girman sa irin wannan wajibi ne ka yarda ba maganar kwatantawa ko korewa ko na tawili babu kawai ka yarda ko da malamin risala yace menene ambata ce risala alal arshi istawa ko wa alal mulki istawa shi Allah mai rahama ya daidaita bisa al'arshin sa sannan ko duka ba da yace menene kafin wannan din da a ce risala ya magana a kai ya daidaita bisa al'arshi da zatin sa wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi haka ya kawo ko ya daidaita a bisa al'arshi bi zati yace da zatin sa amma ce huwa fi kulli makanin bi ilmihi shi Allah kowane waje yana nan da ilimin sa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabihum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبههم بما بدون القيامه masu ganawa uku ba za su gana ba face Allah shine na hudun su ko biyar face shine na shidan su ko fiye da haka ko kasa da haka face Allah yana tare da su duk inda suke kuma zai ba su labarin abin da sai tsara nan kiyama wa annahu subhanahu ma ibadihi bisabihi wa ru'yatihi wa ilmihi kuma lalle Allah murkin sarki yana tare da bayin sa da jin sa da ganin sa da ilimin sa qala la taqafa innani ma'akuma asma'u wa ara Allah ta'ala ya faɗa ga dai Musa da Harun kada ku ji tsoro lalle ni ina tare da ku ina ji kuma ina gani suratu taha wa billahi tawfiq wallahu ta'ala alam littafi ya kare insha Allah Allah fa'idantar da mu abinda muka koya a wannan littafi na kidodi na musulunci ya ba mu ikon tabbakawa ya tsare mu daga shirka da dukkanin nau'ukanta to wannan littafi dai mun kammala da ikon Allah mu insha Allah sati mai zuwa zamu ci gaba da littafi na aqida din in Allah ya so na to zamu duba Allah da ko ba shi din ba dai za a ga wanda ya sauka Allah da abinda ban kanta daidai Allah ba mu lada kuskure muna roƙo Allah mai afuwa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala aqibatina fil umuri kulliha wa ajinna ma ahsin aqibatina fil umuri kulliha واجنا من خزي الدنيا عذاب الاخره اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك wannan hali da ake ciki na kuncin rayuwa Allah ka mana sauki Allah zo da kasan mu lafiya marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya Allah ka cikin iyayen mu da malaman mu da sauran ƴan uwa musulmi baki daya ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأكدنا الحمد لله رب العالمين